إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادوة وأن سافية لتنم safiyar 22 ga watan Rabi'un al-akhir, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, shekara 1442, wanda ya dace da ranar 7 ga watan 7 ga watan ainihin wato December, shekara miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 28 cikin jerin darussa masu taken ladubban ilimi daga littafin Tadhkiratu Sami' wal Mutakallim في أدب العالم والمتعلم، واللفر الإمام القاضي بدر الدين محمد ابن إبراهيم ابن جماعة الكناني، الله وبنجي جعفر تامسا وندير سنة شكرات قريبة كوي لتلاتندا أكوبا هجر منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الله وبنجي ساكا مش الخير زامتاشي إن دمالي كيتشوا أشكين ديك لسافن واتو لدوبا لسوك شافي لالبي أكرن كنكنسا yace al-khamis ladabi na biyar an yaqsima awqata laylihi wa naharihi wa yaghtanima ma baqiya min umrihi fa inna baqiyata al-umri la qimata lah wa ajwadu al-awqati lil-hifdh al-asharu wa lil-bahth al-abkaru wa lil-kitabati wasta an-nahari wa lil-mutala'ati wal-mudhakarati al-laylu yace al-khamis ladabi na biyar abin da yake wajibi akan dalibi mai neman ilimi an yaqsima awqata laylihi wa nahari, ya rarraba lokutan daren shi da ranar sa, wato wuni da dare ka rarraba su yadda zaka ci moriyar su. Wa yagtani ma baqiya min umri, kai kokari ka ci moriyar abin da ya saura daga yanzu da kake jin wannan karatu zuwa mutuwar ka, shine ma baqiya min umrik, abin da ya saura. Yace fa inna baqiyatal umri la qimata la, wato abin da ya saura na rayuwarka la qimata lahu. Wannan larabcin in ka kalle shi a zahiri zaka yi mashi mummunan fasara, dan zaka ce ne ba shi da wata kima, to ba haka yake nufi ba. Yana nufin da larabcin zamani irin abin da muke ce ma la yuqaddaru bi thamanin, a ce is invaluable, wato ba za a iya yi mashi kima a ce ga darajarsa ba, ya fi kafa yi mashi kima, ba ka da abin da ya kai lokacinka wato daraja. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتواني متاني مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. نيما بيو أنا ومتاني ديوا كامونغا سماسي أنا ما مير متاني ديوا كما قال الأمر اللوكتي دوكما الأمر اللافية الله قسام داجي. فابن دي ايكي نفي أنا شيني لالبين إلمي واجبيني كوكرن جارة واتو ألاك السادة لوكتنسا، saboda lokacin shine wato jari mafi girma, shine ra'asmal, shine capital mafi daraja da kamallaka, wanda kuma da zaran ya wuce babu yadda za a yi ka dawo da shi. To kuma saboda akwai abin da yake ya dace da dare bai dace a yi da rana ba, akwai abin da ya dace a yi da rana bai dacewa a yi da dare. To haka dole ne mutum ya tsaya ya kalli ɗabi'ar rayuwarsa da irin al'adarsa da irin ƙarfin jikinsa da irin nishadinsa, sai ya rarraba lokutan shi gwargwadon irin wannan yanayi. Kuma kar ya kwaikwayi na wani wanda ba su dace da juna ba, sai in kun dace da wani ta fuskar wato ɗabi'arku ta iri ɗaya, to anan babu laifi ka kwaikwaye shi. Amma in ɗabi'arku ba ta iri na wani ba, idan ka kwaikwaye shi za ka rasa naka ainihin wato ɗabi'ar, ko kuma kai asarar da ka biyu. Ya ce wa ajwadu al-awqati lil-hifdhi, mafi darajar lokuta da ake amfani da su lilhifzi, wajen haddace abu. Idan mutum yana so ya hadda, ya zauna ya hadda, to lokacin da ya fi dacewa da hadda shine al-ashar, wato ƙarshen dare. Ƙarshen dare ɗin nan, wabil ashari hum yastaghfiruna, ƙarshen dare, kamar daga lokacin da aka yi kiran sallah na farko ko kafin haka kaɗan zuwa fitowa al-fajr, to wannan lokacin yana da daraja sosai wajen haddace abu, saboda ƙwaƙwalwa tana zama very fresh, ba ta da wani rudani ko wani wato damuwa tare da ita. Mutum ya gama bacci, baccin ya tafiyar mashi da dukkanin gajiya, da gajiyar jiki da ta ƙwaƙwalwa da ta zuciya. Walil bahthi al abkar, Idan ku zaman karatu ne da nazari da bincike da mutala'a da ƙoƙarin fahimta da duba sharhohi, to sai a yi su kuma al'abkar da safiya. Saboda lokacin kuma wato ƙwaƙwalwa tana da saurin fahimta. Shi yasa za ka ga dukkanin tsare-tsare na karatun musamman boko za ka ga da safe ake yin shi. Kuma a bokon ma sai ka ga ana zaɓen darussa wanda suka sa ana ganin suna da wahala. Sai a yi su da safe da wuri kafin rana ta ɗaga. Saboda lokacin an fi fahimta su. Idan rana ta ɗaga fahimtar mutum takan yi ƙasa. To malamai sun daɗe da tsinkayen wannan kuma sun yi tambihi a kan shi kamar yadda muke gani anan. Walil kitabati, idan kuma rubutu ne mutum zai yi rubutu a allon shi ko a daftarin shi ko zai copy note ko mawallafi ne shi wasatun nahari tsakiyar rana, kamar a ce daga 11 zuwa azhar ko bayan haka. Walil mutala'a, bincike kuma neman wasu bayanai wanda da baka san su ba ko ka san su kana so ka ƙara su. Wal muzakara, da kuma muzakara maimaita abin da ka sani. Al-lailu, dare bayan sallar isha. To wannan ya danganta kamar yadda muka ji a farko, wannan ya danganta da irin al'adu da ɗabi'u da yanayin wuri ne. Wannan sa daga cikin abin da ake ce ma maharatul qira'a, study skills, dabarun karatu da nazari da bincike. Idan mutum zai yi su zai bayan an bashi qawaid amma, to kuma sai ya kula da yanayin ɗabi'arsa da rayuwarsa da irin inda yake ainihin wato ayyuka. Musamman a irin wannan zamanin da al'adar mu ta canza gabaki ɗaya. Al'adar da can abinda aka sani al'ahdul awwal, kamar yadda aka sha karantawa, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana fira bayan sallar isha. Da zaran an yi sallar isha, to mutane sai su shiga gida su kwanta. To da haka in sun kwanta da wuri za su tashi da wuri. To yanzu ko sai aka wayi gari mutane ba sa kwanciya da wuri. Kamar a kasashen ma da ba namu ba, irin kaje Saudi Arabia da makamantansu, sai ka ga mutane sai sun kai karfe 2 na dare suke yin bacci. Don haka sai su yi bacci a makare su kuma farka a makare. To kaga irin waɗannan zai zama ɗabi'ar rayuwarsu ta tirsasa, dole su canza wannan irin tsarin. Domin a san da ake buƙata a tashi ɗin nan watakila karfe 3 na dare, to a lokacin su kuma suka fara bacci. A lokacin suka fara bacci za ka ga galibi har sai akai azhar mutane ba su farka ba. Wanda ya samu ma ya yi sallah asuba a kan lokaci, to ya yi ƙoƙari. Don haka ya danganta ga ɗabi'ar mutane da inda suke. Amma dai wannan ita ce ƙa'ida amma da malamai suka sani. Sannan kuma sai mutum ya lura menene yake jin daɗin yin shi da dare, sai ya yi shi da dare ɗin. Me yake jin daɗin yin shi da rana, sai ya yi shi da rana. Akwai malaman da za ka ji a tarihi su ba sa ma yin karatu sai da daddare. Duk komai za su yi ta harkokinsu ne da rana, da dare kuma su ta karatu. Wasu kuma ba sa yin komai da dare sai da rana suke. Za su zauna da rana su wuni suna yi, in dare ya yi kuma da zaran dare ya yi su bacci. Da haka kowa akwai irin nashi. To haka ko da hada Alkur'ani ne mutum yake yi, kowa akwai irin lokacin da za ka ga ya dace da irin yanayin haddasa, sai ya yi amfani da wannan lokacin don ya ci moriyarsa. Malam ya ce wa qala al-khatibu, al-imamu al-khatibu al-bagdadi yana cewa ajwadu awqatil hifzi, mafi kyan lokacin hadda, al-asharu ƙarshen dare, thumma wasatun nahari sai kuma tsakiyar rana, thumma al-ghadatu sai kuma safiya. Wato a bisa jeren giyar wanne ne ya fi sannan wanne sannan wanne. Wannan magana ta khatibu tana cikin al-faqihu wal-mutafaqih. Hakanan kuma wa qala khatibu ya ce hifzu hifzul layli anfa'u min hifzin nahari, yin hadda da daddare ya fi amfani, ya fi zama a ƙwaƙwalwa fiye da hadda da rana. Saboda idan mutum yana hadda da daddare akwai ƙarancin shawagil, ba wanda zai zo ya maka sallama da kai, babu wanda zai buga maka waya watakila irin wannan zamanin. Kuma hala kana cikin ɗaki ne ma baka ganin komai, amma inda rana ne akwai hayaniya, akwai tafiye-tafiye, mutane suna giggilmawa, watakila iyalinka su kai su kawo ko 'ya'yanka ko makamancin haka ko makwabta ko ɗalibai 'yan uwanka. Sannan kuma da daddare ɗin nan akwai alama samun yanayi na ikhlasi, cewa kana yi ne kawai don abin da kake yi don Allah. Kamar yadda mai sallar dare yake samun lada fiye da mai sallar rana. Saboda sallar dare akwai alamar tawalu'u da wato rafkana ga Allah, rasuna a gaban Allah da ikhlasi. Don babu ma wanda yake ganinka ballantana har ya tunanin ko kuma kashe ɗan ya riya maka, kana so a yaba maka ko kana so a ga abin da kake. Malam ya ci gaba da cewa wa hibzul layli anfa'u min hibzin nahari wa waqtul ju'i, lokacin da mutum yake jin yunwa bai ƙoshi ba, anfa'u min waqti shiba, ya fi amfani fiye da lokacin hada, ta fi amfani karatu, ya fi amfani fiye da lokacin da mutum ya ƙoshi ya yi datil. Malam ya ce waƙala kuma Khatibu ya sake cewa a cikin alfaqihu wal mutafaqqih wa ajwadu amakin alhifdhi alghurafu, wurin da ya fi dacewa ka zauna kai hadda shine cikin ɗaki, ka keɓance a cikin wani ɗaki. Wa kullu mawdi'in, da kuma duk wurin da ba'idin anil mulhiyati, wanda yake nesa daga abubuwan da za su iya ɗauke maka hankali, wasanni ko hotuna ko tibi ko wayoyi ko hayaniyan mutane ko hayaniyan ababen hawa da masu gilmawa, ko inda ake kasuwanci, ake siyayya, ake kaza, kamar yadda ka san dai ko wani abu kake so kai na duniya wanda kake son ka samu natsuwa, kai ko da wani abu kake saurare a waya ko kake kallo a kwamfuta ko a tibi, za ka ga kana son wuri natsatse, to yana kuma ga abin da kake so ka haddace a lokacin da zauna da shi. Shi sa ko da makarantun boko ne, za ka ga ɗalibai da suka sa abin da suke, idan suka so suna so su haddace wasu abubuwa, ba sa shiga cikin irin aji da ake prep haka, sai ya koma wani gefe ko kuma ya shiga wani lunguma. Mu muna ɗalibai da a jami'a ma yadda muke, sai mu shiga daji inda bishiyoyi suke, kowa sai je ya samu wata inuwa ya zauna shi kaɗai, ka shimfiɗa tabarmarka ko da dumaka ga abokinka can a waccan bishiya, dai kuna hangen juna amma ba kwa iya ma juna magana, kowa sai ya ta nashi karatun a haka, in kun tashi kuma a sake haɗuwa a dawo cikin campus. To za ka ga kowa yana da salon karatunsa. Malam ya ci gaba da cewa wa qala, kuma Khatibu ya ce wa laysa bi mahmudin alhifdhu bi hadratin nabati, ba abu ne da yake abun yabo, abun godiya ba, ba a so alhifdhu mutum ya zauna yana hadda bi hadratin nabati, a inda yake kallon wato koren ganye, wal khudrati, da kuma wato ainihin tsiro da koren ganye, wal anhar, da rafuka, wa qawari at-turuq, da mahadar hanya, wa dajijil aswati, da inda ake jin hayaniyan muryoyi, li'annaha tamna'u min khuluwil qalbi ghaliban, saboda waɗannan a bisa ɗabi'a sukan hana zuciya ta zama ta keɓanci wannan aikin, domin zai zama abinda kake gani wanda yake baka sha'awa na kyamfuranni ko bishiyoyi ko motoci da ke gilmawa ko mutane ko yara da ke wasanni ko muryoyin masu hayaniya a kasuwa ko a rumfa ko a kan titi ko a ina ne, za su dinga ɗaukar hankalinka a ɗabi'ance, zai zama hankalinka yana rabuwa, ana raba maka hankali. To wannan a bisa galibin yanayi yakan takura, yakan hana hadda ɗin ta cika, yakan hana haddar ta yi kyau, sai ya zama ka yi mummunar hadda ko da ka haddace ɗin. Wannan dai yana daga cikin abin da malamai suka yi mulahazanta a fannoni mabambanta wanda suka shafi dabarar karatu da karantarwa. Malam ya ce as-sadis, abu na shida, min a'zamil asbabil mu'inati ala al-ishtighali wal fahmi wa adamil milali aklul qadri al-yasiri min al-halali, qala ash-shafi'i rahimahullahu ma shabi'tu mundu 16 sana. To ga wata sabuwa fa, yace as-sadisu, na shida, min a'zamil asbabil mu'inati ala al-ishtighal, daga cikin mafiya girman sabubba dalilai waɗanda suke taimakawa mutum ala al-ishtighali ya shagaltu da karatu ya tai ba tare da ya shiga damuwa ba, karatun ya zauna mishi, wal fahmi, abinda ke taimakawa mutum akan fahimta ya kai ɗalibi, wa adamil milali, abinda ke taimakawa ɗalibi, daga cikin abinda ke taimakawa ɗalibi akan rashin kosawa, rashin kar ya gaji ya zama abin ya fita a ransa, aklul qadri al-yasiri min al-halal, cin abu ɗan kaɗan na abinci kuma halas, karkaci da yawa kuma karkaci haram. Sai ma zai kawo magana ya ce qala ash-shafi'i radiyallahu anhu, shafi'i Allah ya ƙara masa yadda yake cewa ma shabi'tu mundu 16 sana, ban taɓa ƙoshi ba tsawon shekaru 16. Shafi ya ce ban taɓa ƙoshi ba. Wannan magana an rawaito ta ma daga Sabi Abdullahi ɗan Umar, Allah ya ƙara masa yadda, kamar yadda Tabarani ya fitar a cikin Mu'jam ɗinsa, daga Ibnu Umar, da kuma Al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman, da Ibnu Abi Dunya a littafin shi mai suna Kitabul Ju', littafin falalar yunwa, wanda ya yi shi ne don sharhin hadisin can na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da manzo wannan hadisin na da zai zo kama da shi a nan gaba, hadisin Tirmidhi, cewa ma mala ibnu adama wi'an sharran min batanihi, ya kawo wannan hadisin da wasu hadisai da athar da maganganu daga tabi'ai da waliyai da hujjabai akan falalayinwa da guje mai yawan cin abinci. To kaga wannan mu ya da wahala sosai yanzu a wajenmu, saboda mu yanzu da muke 3 square mil, wasu ma wani ma sai 5 square mil, kuma kowane zama sai ya take cikin shi, tare da cewa har a wannan zamanin za ga likitoci da masana harkokin kiwon lafiya suna jan kunnen mutane akan su rage cin abinci, musamman mata su zauna su ta cin abinci. To kuma kai ma kana ɗalibi, kai ta cin abinci, kai ta cin abinci, ya akuluna kama ta akulul an'am, a wannan ba baka kama hanyar ɗalibta ba tsakani da Allah, nan da nan zaka samu gazawa. Da haka in ka lura tun daga kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar da Aisha take cewa bai taba ba taba kwana uku ana koshi a gidansa ba, to indai kai sunna kake bi ya kamata ka san wannan cewa koshi tatil tatil ba naka bane kullun. Ji Abu Huraira shi ma, shi sa Ibn Hajar da yazo yake hada tsakanin hadisan da suka zo akan maganar yunwa din, da wanda suka zo cewa Abu Huraira wata rana ya sha nono, ya sha, yayi tatil, yace to abinda ake zargi shine ya zama kullun kana ci har sai ka koshi kat, amma dan wata rana ka samu ka ci mai yawa saboda su ɗaya ne, ko wani abinci ne da ya baka sha'awa ta musamman, ko kuma abinda ka san zaka ɗaya baka sake samu ba, to wannan babu laifi. Yace ko kuma saboda ai abinda Abu Huraira ya ci ya koshin ai nono ne, nono kuma ba ya sha bamban da abinci kamar a ce heavy food irin swallow ko shinkafa ko dan wake ko gurasa ko tea da biredi, ka ci biredi abin nan kaya guda loaf guda da rabi da kwai guda shida dukka take su, sannan kuma ka yi gatsa ka ɗauki ruwan faro guda ɗaya ka tittile a cikin cikinka, to yana magana karatu kuma ba ma karatu ba, duk wani abin arziki ba za ka iya ba a lokacin nan, haka ba za ka iya tuki ba, ba za ka zama aiki office ka aiki ba, ba za ka iya zakewa iyali a wannan yanayin ba, ba za ka iya zuwa meeting ka je ka faɗi wani abu mai amfani ba, ana fara meeting din za ka fara gyangyaɗi, babu wani abin arziki da za ka yi idan ka ci ka koshi illa kawai system ɗinka ya ɗau ɗawainiyar digesting, shi ma system ɗin ka ba shi wahala. Da haka baya daga cikin tafarkin magabata irin wannan ci makar da muke yi mai ta ci mai ta ci, babu ji babu gani. To wancan kissan da nake so na ambata na Ibnu Umar, kamar yadda take cikin wannan taltafai a Tabarani a cikin Mujmal Kabir da Baihaqi a cikin Shabul Iman da Ibnu Abid Dunya a Kitabul Jo da kuma littafin abin nan al-Imamu Abu Dawuda shi ma a cikin Kitabuz Zuhud da wasunsu da Abu Nu'aymin a cikin Hiladus Sirwaito, an kawo ma Ibnu Umar wani abu da aka ce algata malan ka dinga cin wannan zai taimaka maka wajen digestion, sai ce to ai wannan ba zai mu amfani ba, ani rabona da koshi tun ran da aka shi na Usman ko wani abu makamanci haka, yace mali wali hadha, me zan yi da wannan, sai ba irin namu bane wannan, ma shabitu mundu aslamtu, a wata riwaya yace tunda na musulunta ni ban taba koshi ba, ko yanzu na dai in ci har in koshi ce ni wannan ba aiki na bane. Haka an ruwaito ma daga Bishr ibn al-Harith shi ma da yake cewa ma shabitu mundu 50 ama, ban ci abinci na koshi ba shekara 50, haka yake a cikin Kitabul Wara na Ahmad ibn Hanbal. To haka shi ma Ahmad ibn Hanbal a irin wannan rayuwar ya rayu, har ma ana ganin kamar inda a zamanance ne sai a ce ulsa ne ma ya kashe shi saboda kin cikawa cikin shi abinci. Haka Zahabi ya ambata a cikin tarihin Abu Hamza As-Sukkari kamar yake cikin Tazkiratul Huffaz shi ma yana da irin wannan. Duk zaka tare mutanen da malamai na salaf da malamai na kudama'u suna da wannan ɗabi'ar, ba sa bautawa ciki yadda mu muke bautawa ciki din nan jama'a. Mu yanzu bamu da abin nan, bamu da takatsantsan akan yawanci, kuma ma Allah ya sa halas ka kici. Haka Abu Sulaiman Ad-Darani shi ma kamar yadda shi wannan malam Ibn Abi Dunya ya haka ito daga gare shi yana cewa inna nafsa idha ja'at wa atishat safal qalbu wa raqqa wa idha shabi'at wa rawat amiyal qalbu wa bada, yace kaga ita shi jiki idan ya ci ya koshi ya sha ruwa yayi tatal, yace to sai zuciya, sorry, idan ya ji yunwa, idan jiki ya ji yunwa kuma ya ji kishi, sai zuciya ta wasai ta kuma zama ta yi laushi ta ɗauki imani. Idan kuwa aka ci aka ƙoshi aka sha aka yi ƙat aka cika ciki, to sai zuciya ta makance amiyal kalbuwa bada, sai zuciya ta kacance, sai ta kama daji. So da haka ba ɗabi'a ce mai kyau ba irin wannan ci makaɗin da za a yi ta yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ya rayu ba, sahabbai ba haka suka rayu ba, malamai na musulunci ma ba haka suka rayu ba, ba abin yabo bane jama'a. Da haka in dai daga sai kai ɗalibin ilimi ne, sai kai kokari ka gyara, kuma in ku ba haka ba kamar yadda nake faɗa, to mu galibin masu saurare ne ba ɗalibai bane mu, to kaga zamu iya mu ci gaba da cin abincin mu, amma kuma mu jira abin da zai biyo baya, domin hatta a likitance a wannan zamani an gano abubuwa da dama game da yawan cin abinci war irin wannan kafirin cin abinci da mutane suke yi ba ji ba gani, to ba karamin fasadi suke jawo jikinsu da lafiyarsu ba. Kuma kamar yadda zai ambata mana, mafi yawan cututtuka suna dawowa ne daga abubuwan da muke ci, kamar yadda Ibn Qayyim ya faɗa a cikin Dhalul Ma'ad, Allah shi kyauta. Wa sababu dhalika anna kasratul akli jalibatun li kasratish shurb, yace saboda shi yawan cin abinci ba abin da zai ja maka illa yawan shan ruwa. In ka ci abinci da yawa to zaka sha ruwa da yawa. Wa kasratuhu, yawan shan ruwa kuma jalibatun lin naumi, zai jawo maka bacci. Wal biladati, da kuma daƙiƙanci zaka rasa, zaka zama baka da basira. Wa qusurul dhihni, kuma zai takaita fahimtarka. Wa futuril hawasi, kuma gaɓoɓinka senses ɗinka za su zama ba su da lafiya, ba su da ƙarfin riska ɗin. Wa kasalil jismi, kuma zai sa maka kasala a cikin jikinka. Hadha ma'a ma fihi min alkarahiyati shar'iyya, wannan kuma baya ga cewa shari'a ta ƙyamatar game da ɗan banzan cin abinci. Wa ta'arrud li khatari al-asqami al-badaniyya, da kuma yawan cin abinci to kana riskin ɗin jikinka ne ga cututtuka mabambanta. Kama kila, kama yadda mawaki yake faɗa, Ibn Rumi yake faɗa a waƙa, yake cewa fa inna da'a aktharu ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw ash-sharabi, ki kaga ita cuta, kaga cututtuka da kake ganin su a jikin mutane, yakunu, yana kasancewa ne min at-ta'ami aw ash-sharabi, mafi yawan su daga ci ne ko sha. Yawan cin abinci ke kawo kaza, shi ke kawo kaza, shi ke kawo kaza, shi ke kawo abubuwa da dama, kamar yanzu irin su obesity din nan, irin su abin nan, abin da ya shafi cututtuka wanda suke da alaka da wato ciki, ciwon hanta, ka ci wannan ka ci wancan, abin da yake da alaka da ainihin wato cututtuka na siga da sauransu, duk yawanci ce yake kawo su. Walam yura ahadun min al-awliya'i wal-a'immati wal-ulama'i yasifu shakiran aw yusafu bi kasratil akli wala humida bihim, yace ba a taba ganin wani cikin waliyan Allah da limamai da malamai yasifu shakiran, yana siffanta wani yana yaba mishi ba. Aw yusafu bi kasratil akli, ko kuma shi a siffanta shi da cewa yana da cin tsiya. Wala humida bihi, ko kuma a gode mishi. Haka zo ana tarihin wani malami, ba za ka taba jin wani malamin tarihi, Zahabi ko Ibn Kathir ko Dimyati ko Safadi ko Ibn Hajar ko Sakhawi ko duk wani wanda ya tarjama malamai, sawa'un malaman nan amma ne yayi ko na wata dabaka ne ko na wani mazhabi ko na wani gari ko na wani zamani, irin su Khatibu da sauransu, kaji an zo ana lissafin abubuwa siffofin da za a yaba wa malamin, kaji an cewa kana akulan, ba za ka ji wannan ba, baya cikin siffarsu. Sai dai a ambata game da wasu mutane kaman sarakuna ko wasu kwamandoji ko wasu waɗanda ba malamai ba, kaji ana siffanta su da tsabaragen cin abinci, kuma shi ma ba a matsayin yabo ba, a matsayin dai kodai ana bada labarin tsantsar hakikanin abin da ya faru a tarihinsu, ko kuma ana faɗa don ma a nuna cewa su ba mutane ne cikakku sahihai ba. Da haka ba abin yabo ba ne yawan cin abinci, ba abin yabo ba ne. Ina fata mun gane wannan. Wala humida bihi, ko a dinga mishi yabo akai. Wa innama tuhmadu kasratul akli min ad-dawabi, wadanda ake jin dadi a bada labarin yawan cin su sune dabbobi. Allati la ta'qilu, inda ba su da hankali. Bal hiya mursadatun lil amali, su ana so su ci abinci don su yi aiki ne, da saniya da raƙuma da doki, su ana so su ci abinci da yawa don kiwon su ake, su ana so su ci abinci da yawa da yawa, kuma suna ci mai su yana jin dadi, ba wai kawai mutane ba. Shi yasa kaji Allah ya kwatance ya akuluna kama ta akulul an'am, suna ci kamar waɗanda kamar dabbobi, babu tsari, ba kai ba gindi, babu bismillah, babu lura da abin nan ciki ya cika ko bai cika ba. Ya akuluna kama ta akulul an'am wan naru mathwallahu, Allah shi kyauta. Wa dhihnu as-sahihu ashrafu min tabdidihi wa ta'tilihi bil qadari al haqiri min at-ta'am, yace kaga da shi jiki wanda yake lafiyayye mai kyau ya fi darajar jiki, ta wuce a ce ka lalata lafiyar jikinka, ka sawarwarantar da lafiyar jikinka bil qadari al-haqiri, da wannan abu wanda yake mara daraja min ta'amin, na abinci. Ya ulu amruhu ila ma qad ulima, wanda a ƙarshe abin da zai zama abu ne sananne, in ka ci me zai zama, za a narkar da shi iya abin da jikinka yake bukata bisa tsarin da Allah ya yi wa jikin, ya bi jini da sauransu, duk abin da ya ɗauri akan haka, duk abin da yake excess shi kenan, sai dai ya zama fat. Sannan kuma ka yi fitsarin shi da kashin shi, iya kashi kenan ma ya ulu ilaihi. an san iya abin da zai kuma gare shi, ya ulu amruhu ila ma qad ulima walau lam yakum min afati kasratit ta'ami wa sharabi. Yace inda a ce yawan cin abinci da yawan shan abin sha bai da wata matsala, illa alhajatu ila kasrati dukhulil khala'i. A ce matsalar shi kawai zaka yawaita shiga ban daki, zaka yawaita zuwa bayan daki. La kana yanbaghi lil aqil labibi an yasuna nafsahu anhu. To da wannan kadai yayi sai sa mutum mai hankali ya kare kanshi daga yawan cin abinci, domin ai shiga bayi wuri ne na larura, ba wuri ne da zaka suka zo ka zauna ka cikin nishadi ba, musamman bayi kamar irin namu na talawakawa waɗanda suke da wari haka da sauransu. Wa man ramal falaha fil ilmi, duk wanda yake so ya ci nasara harkar ilimi. Wa tahsilal bughyati minhu, kuma ya tattara abin da yake bukata, abin da yake nema na ilimi. Ma kasaratil akli, amma yana so ya haka, yana son tara ilimi, yana son ya samu abin da ya kamata ya samu na ilimi, amma kuma yana da dan banzan cin abinci wa shurbi, da tsinannan shaye-shayen abin sha, wannomi da yawan bacci. Faqad rama mustahilan fil adati, to wannan yana neman abin da a al'adance naturally ba zai yiwu bane, yana seeking for an impossible mission, ba zai yiwu ba a ce kana ɗalibin ilimi mai neman ilimi da gaskiya, kana so ka tara ilimi, ka tara karatu, ka zama wanda kake kasan kafa ka tadira a cikin ilimi, amma kuma kana da matsiyacin cin abinci, da matsiyacin shan abin sha, da yawan bacci. To wannan kana neman mustahili ne, kana neman mutumin da yake aikata mustahili, abinda ba zai yiwu ba, amma ya tasa shi gaba yana yi, to ka nemi wannan. Ina fata mun gane. Wal aula, dan haka abinda yafi gare ka ya kai ɗalibin ilimi, an yakuna ma ya'khudhu min at-ta'ami, ya zama abinda kake ci na daga abinci. Ma warada fil hadisi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ka ci iya abin da ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ya ce a cikin hadisin ainihin wato da Miqdam ibnu Ma'ad ya karbi ruwaito, Allah ya kara masa yadda, al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi, da An-Nasa'i a cikin Kubra, da Ahmad a cikin Musnad dinsa, haka At-Tabarani da wasu su duk sun fitar da hadisi ne tabbatacce, kamar da At-Tirmidhi ya tabbatar da shi, ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mala ibnu adama wi'an sharran min batnihi, dan adam bai cika wani guba wani buhu da dan adam zai cika mafi sharri fiye da buhun cikinsa. Bi hasab ibn adama luqaymatun yuqimna sulbahu, ya ishi dan adam abinda zai ci na yan lomomi da za su tsayen mishi da gadan bayan shi kai ya kari, wanda za su straightening gadan bayan shi, ya samu lafiyar da zai miƙe ya ibada, ya yi rayuwa, ya mu'amala. Wannan kadai ya ishe shi, kaga sai annabi ya kira ciki da wi'a, buhu, da nuni zuwa ga wato wani abu na hadama, domin buhu abu ne mai ci da yawa, mai boyewa. Sannan ya ce luqaymat, ya yi tasgiri, wasu yan lomomi, ba wai ka tasa abinci kai ta ci ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa fa in kana la muhala, in ya zama ka dole sai ka ci da yawa, to fa thuluthu li ta'ami, sai ka raba cikin ka gida uku, ka ci ɗaya bisa uku ka ci abinci. Wa thuluthu li sharabi, ɗayan kuma ka sha ruwa. Wa thuluthu li nafasihi, ɗayan kuma ka yi numfashi. Rawahu at-Tirmidhi, Tirmidhi ya fitar da wannan. Shi sa kamar yadda malamai suke faɗa cewa barin abinci yana da matakai guda hudu, iri da ura hudu. Akwai barin abinci da sunan azumi, kaga sai ake bautar da mutane da azumi, saboda yanayi ne da yake ba mutane lafiyayyar zuciya da lafiyayyen jiki mai wanda yake tafarrugi ga ibada. To wannan kaga ibada ce, barin abinci ta hanyar azumi. Sai kuma barin abinci ta hanyar ka bar shi kadan, ka dinga cin kadan, amin, wannan shine dan ka gyara, dan kai kiwon lafiyar ka, shine ake magana anan. Wannan halas ne, abu ne kuma da yake marguvi. Sannan kuma akwai barin abinci da sunan yajin aikin cin abinci, irin abin da mutane suke yin gwagwarmaya. To wannan haramun ne, wanda ya saba wa ka'ida, ka ki cin abinci gabaki ɗaya kana yajin aiki, wannan ba daidai bane. Akwai kuma barin abinci irin wanda sufaye suke yi dan tarbiya, mutum ya watanni bai ci komai ba, wai ana so sai ya san Allah ta wannan hanya. To wannan yana kaiwa har zuwa ga shirka, domin ba ita ce hanyar da Allah ya ce a ba a san shi ba. Dan haka ba za ka ba abinci bane gabaki ɗaya, amma ka dinga cin dan abin da bai taka kara ya karya ba. Kalli mai azumi zai dan ci wani abu ne da asuba, aklatu sahurin, sannan an yi buɗe baki dan ci wani abu, shikenan sai Allah ya kai mu gobe. Ba irin yadda mu muke buɗe baki a zauna a ita cin abinci haka kasa yin ashin ba, haka ake azumi ba. To haka ya kamata mutum ya lura, abinci ya zama dan gwargwado kake ci, wannan zai baka dama ka samu lokaci da yawa da zaka yi wasu ayyukan, zai rage maka wahalar nema, zai rage maka wahalar hayaniya, zai kuma baka dama ka samu lafiyayyen jiki. Wal aula malai yace yace fa in zada ala zalika, idan har ka kara akan wannan abin da aka fada, fa ziyadatu israfun kharijun anis sunnah, to wannan kari ya zama barna kuma ya fita daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala Allah ta'ala, kuma bayan Allah yana cewa kulu washrabu wala tusrifu, ku ci ku sha amma kada ku yi israfi, kada ku yi banna. Qala ba'dul ulama, wasu malamai suka ce jama'a Allah bi hadhihi alkalimati at-tibba kullahu, wadannan kalmomin na Allah subhanahu ta'ala wa kulu washrabu wala tusrifu sun hada ga baki daya abinda ake ce malikitanci, kamar da Ibn Qayyim ya bayyana a cikin littafin Shizadul Ma'ad da kuma cikin wato at-tibbun nabawi, cewa dama abin da yasa likitanci abu uku ne. Na farko akwai hifdhus siha, kiyaye lafiyar, lafiyar ka kai maintain din ta, kada ta sawarware, kada ta deteriorate. Sannan na biyu kuma alhimyatu min almawadi darra, sannan ka kiyaye ainihin wato lafiyar ka daga duk wani abu mai cutarwa, bayan kai observe lafiyar duk wani abu mai cutarwa kuma zaka bada extra kiyayewa a kansa. Na uku kuma shine istifragul mawad alfasida, fitar da abu mara kyau da ya shiga jikinka bisa wani yanayi. To waɗancan guda biyun, da hifdhus siha da alhimyatu min almawadi darra, su ne aka ambata a cikin wannan aya. Wa kulu, ku ci, cin yana daga cikin abin da zaka ci dan ka kiyaye lafiyarka, ka ci mai kyau gwargwadon hali zai kiyaye lafiyarka. Da aka ce kuma washrabu, haka shi ma sha, sai aka ce wala tusrifu, kar ku je ku yi israfi, shine kar ku bari almawadi darra su shiga cikin jikin ku, kar ku ce fiye da kima kenan. To da aka ce istifrag shi kuma sai Ibn al-Qayyim ya dauko shi daga wata aya, shine fadin Allah faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, abin nan da aka ce wanda yake da ciwo, wanda yake da ciwo a kan shi idan yana aikin haji, to ya aske gashin shi, in ya aske gashin shi to zai yi fidya. To wannan aske gashi din da yake tare da ciwo yana daga cikin abin da ake hanyar istifragul mawad alfasida, kamar yadda malamai suka bayyana. Ana cewa an tambayi wani likita a cikin likitoci tun zamanin wato su Aristotle, sai aka tambaye shi menene adda'ul udal, wani ciwo ne ciwo mafi matsala, sai yake cewa kamar yadda aka fasara da Larabci, yake cewa idkhalu ta'ami ala ta'ami, shigar da wani abinci akan wani cikin uwar hanjinka, ka ci wani bai gama narkewa ba, ka sake cin wani an jima kaɗan, ya ce wannan shi ne da'ul la dawa alahu, shi ne ciwo mara magani. Fa dhaka alladhi, ke kaga wannan shi ne alladhi afnal bariya, shi yake halaka dan adam. Wa qatala saba albariya, shi yake kashe 1 bisa 7 din shi mutane, shi yake kashe su mafiyo mutane, abinda ke kashe su shine tsabaragen ci da cika cikin su da abinci. Allah ubangiji ya kyauta. To wannan dai kamar da muka ambata, idan mutun ya zabi fa ya zama dalibin ilimi na gaskiya, to shine wannan ya zama dole akan shi, tare da cewa shari'a tana umarnin duk sauran mutane su ma su takaita cin abinci, wanda likitoci ne suka ga mutane wasu sukan ji, amma in aka faɗa ne a sunna sai su ga kamar a wannan ya za a yi a ce ba za su dinga ci iya san ransu ba. To dai ba dai wani abu ne na yabo ko alfanu ko wani abu na azo a gani ba, kawai abu ne dai na rashin sanin ciwon kai. Idan haka ana kira nasiha da sauran ƴan uwa musamman ɗalibai, cewa mu kula da wannan ka'ida. Na farko mu daina cin abinci masu nauyi wanda za su nauyi jikinka, su ba jikinka wahala. Sannan kuma ka daina ci da yawa, ka dinga cin abin da zai maka amfani a jikinka, kuma wanda yake ba mai yawa ba. Kai ka kauda kai akan buƙatuwarka, buƙatuwar bakinka da zaƙin abincinka, ci ɗan abin da ba wani mai yawa ba, kuma ka daina yawan biye ma 'yan duniya da ciye-ciye wanda ba shi da wani amfani, don ka samu lafiya, ka samu ƙwarin gwiwa, lafiyarka ta baka dama ka yi karatu, ka yi nazari, sannan kuma ka daɗe lafiyayyen jiki wanda za ka ci muryarsa. Allah ubangiji ya sa mu dace. Za mu saurara a nan sai Allah ya kama darasi na gaba insha Allah. Nake cewa fasubhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.